Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Sai kuma tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kano ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma hawa yau za su iya kama mu a tashin FM na gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin za ku ji gargadin da mataimakin sufetan yan sandan Najeriya Dan Bature yayi wa yan sandan Shia ta 11 kana ku ji martanin da yan kasar Niger suke mayarwa game da dage zaben kananan hukumomin kasar kuma za ku kira mu yau domin ku bayyana muna ra'ayinku akan shin akwai shingen yan sanda a wurin ku wato road block ko me suke tambayan ku idan sun tsayar da ku amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum gagarumin hadarin teku mai suna Matthew da ke tattare da matsananciyar guguwa na cigaba da rarakar tsibiran Bahamas yayin da ya tunkari jihar Florida inda jama'a da ma'aikatan gaggawa suke ƙara jin damar isowarsa. Mutane akalla 108 sun mutu a ƙasar Haiti kawai lokacin da wannan hadarin teku mai guguwa ya bi ta kan tsibirin Hispaniola wanda ƙasar ta Haiti da kuma jamhuriyar Dominica suke kai. Wannan ya kawo adadin waɗanda suka mutu a sanadin wannan hadari da guguwa zuwa 114 a faɗin yankin tekun Caribbean. Wannan hadarin teku mai suna Matthew da ke tattare da matsanancin guguwa mai ƙarfin mataki na 4 a ma'aunin guguwa shine mafi ƙarfi da ya ratsa ta ƙasar Haiti cikin shekaru 52. Gwamna Rick Scott na jihar Florida ya faɗa wa 'yan jarida yau Alhamis cewa gagarumin hadarin da guguwa za su ci gaba da kasancewa a wannan matsayi na 4 wajen ƙarfi lokacin da za su fara bugun gaɓar tekun jihar da maraicin yau Alhamis agogon Amurka. Gwamna ya bada umarnin kwashe mutane miliyan 1.5 a cikin gaggawa yana mai cewa tabbas idan ba ya hattara ba hadarin da guguwa za su kashe mutane. Ya yi gargaɗin cewar hanyoyin mota a jihar za su caɓe da motoci yayin da guguwar take ƙara kusantowa. Cibiyar nazarin hadarin teku mai tattare da guguwa ta Amurka ta bayyana wannan hadarin da cewa mai matuƙar hatsari ne.
A yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na Amurka yau an shafe wata da watanni ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Libertarian Gary Johnson bai iya tara mutane da yawa a wurin kamfe ɗin nasa. Kuma a bayan da ya kasa amsa tambayoyin 'yan jarida kan wasu abubuwan da suka shafi a hulɗa da ƙasashen waje yanzu ya fito ƙarara yana cewa alamun cewa fadar White House zai tafi ƙarfinsa. A tsakiyar watan Agusta dai Johnson wanda sau biyu yana riƙe kujerar gwamna a jihar New Mexico yana samun goyon bayan kashi 10-12 a kuri'un neman ra'ayoyin jama'a idan aka kwatanta da 'yan takarar manyan jam'iyyu wato Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat a lokacin ya fi janyewa Hillary Clinton kuri'u. Amma yanzu da aski ya fara zuwa gaban goshi goyon bayan da Johnson ya samu ya fara ja da baya a yayin da masu jefa kuri'a suka fara mayar da hankulan sosai ga waɗanda zai gaji shugaba Barack Obama a zaben ran 8 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Alƙaluman kuri'un neman ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa a yanzu Johnson yana samun goyon bayan kashi 7 ne cikin 100 na masu jefa kuri'a nesa sosai da Hillary Clinton wanda take kan gaba da kimanin kashi 44 cikin 100 da kuma Donald Trump da yake da kusan kashi 41 cikin 100. Johnson ya faɗa wa jaridar New York Times cewa yana tunanin takaita yakin neman zaben nasa ya mai da shi jiharsa na New Mexico kawai domin lashe wannan jiha da ya yi gwamna inda kuma a yanzu yake da goyon bayan kashi 19 cikin 100 na masu jefa kuri'a.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin jami'ar California da ke birnin Davis a nan Amurka sun ce an kashe wata ɗalibar ta mai gudanar da bincike a ƙasar Ethiopia lokacin da aka yi ta jifan mota da take ciki da duwatsu. Sharon Gray tana gudanar da bincike kan halittar tsirai ne a jami'ar. Ta je ta ƙasar Ethiopia domin halittar taro kan ayyukan binciken nata kuma tana tafiya cikin motar ce a wajen Addis Ababa babban birnin ƙasar shekaran jiya Talata a lokacin da aka kashe ta. hukumomin jama'ar suka ce akwai wani mai binciken halittar tsire wanda shi ma suna tare da Gray a lokacin da aka kai musu harin, to amma shi bai ji rauni ba kuma yana kan hanyar sa ta komo nan Amurka. Ofishin jakadancin Amurka a kasar Ethiopia tabbatar da cewar an jefi wata ba Amurka da dutse kuma ta rasu a dalilin raunin da ta samu, to amma bai faɗi sunanta ba.
Hukumomi a nan Amurka sun damke wani mai aikin kwantaraki a hukumar leken asiri na'urori ta ƙasa, wato NSA a takaice, kuma ana binskensa bayan da aka same shi da wasu takardun sirri. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce a ƙarshen watan Agusta ne aka kama Harold Thomas Martin na garin Glenbani a jihar Maryland, kuma mai shekaru 51 da haihuwa. Sanarwar ta ce mutumin yana takardar izinin iya ganin bayanai na sirri na gwamnati. Jaridar New York Times ta ce ana zaton Martin siyasa ci wasu bayanan yadda hukumar leken asiri ta NSA za ta iya kutsawa cikin kwamfutan gwamnatocin ƙasashen waje kamar Rasha, China da Iran da wato Koriya ta Kudu. Ta ce asalinsa ma'aikacin kamfanin Booz Allen Hamilton ne. Ba a san wato irin alaƙar da ke tsakanin wannan lamari da na tsohon ma'aikacin kwantaraki na hukumar NSA Edward Snowden ba, wanda a shekarar 2013 ya sai takardun sirri miliyan 1.5 ya yi amfani da su wajen fallasa ayyukan leken asiri da Amurka take yi kan jama'a da gwamnatoci. Madalla labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude shirin da rahoton da Hassan Umar Tambola ya aiko mana akan gargadin da mataimakin sufetan yan sandan Najeriya Dan Bature ya yi yan sanda a 2011.
Sabon mataimakin sufeto jiran na yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta 11, Mr. Dan Bature, ya yi gargadin cewa duk jami'in dan sandan da an kama da hannu dumu-dumu cikin harkokin siyasa, ya Allah a lokacin yakin neman zaɓe ne ko kuma a lokacin zaɓen zai yaba wa ayazaki. Kana rundunar yan sanda ta Najeriya za ta samar da cikakken tsaro ga dukkan jam'iyyun siyasa. Mr. Dan Bature ya yi wannan gargadin ne a ziyarar da ya kai a rundunar yan sanda ta jihar Ondo, a jihar da za a gudanar da zaben gwamna a watan Nuwamba mai kamawa. Mataimakin sufeto jiran na 'yan sandan na Najeriya Dan Bature ya ce za su samar da cikakken tsaro ga dukkan jam'iyyun siyasa a lokacin yakin neman zaɓe da kuma ranar zaɓen. Mr. Bature ya buƙaci turawan 'yan sanda masu kula da yanki-yanki, waton DPOs, da su kula da jami'ansu sosai ta yadda ba za su wuce makaɗi da rawa ba a wajen gudanar da ayyukansu. Da ya juya a game da tambaye-tambayen takardu na ababen hawa da 'yan sanda ke yi a hanyoyi cewa ya yi.
They are not there to ask for traffic duty. They are not business asking for insurance certificate, driving license.
Mr. Dan Bature ya ce ba wai abin da ya kamata 'yan sanda su yi kenan ba. Tambayar takardar inshora da takardar shigowa da ababen hawa, waton custom duty ko lasin ga direbobi. Ya ce duk wanda birinsa ya yi kuren rehe ya riƙa tambayar takardun motoci kana aka kama shi to za a hukunta shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda 'yan ƙasan ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaben ƙananan hukumomi da aka naɗe, kamar yadda Haruna Mamman Bako ya aiko mana a cikin wannan rahoton.
'Yan ƙasar na ci gaba da mayar da murtani akan wannan lamari, kuma a cewar wani mai nazarin harkokin siyasa a ƙasar ta Nijar, Malam Yakuba Dan Iya, wannan mataki da kwamitin na CNDP na sasantawar 'yan ƙasa ya ɗauka yayi daidai.
Dage zaben da aka yi a nau hange abu ne wanda ya dace, saboda kowace ƙasa tana son a yayi bonta bisa ga tsarin da ta yi na election, a ce yayi inganci kuma ta zamanto abin koyi.
Tuma waɗansu 'yan ƙasar da na tantamna da su ayo da safe akan wannan lamarin sun nuna mini irin nasu ra'ayoyi game da wannan matakin da committee na sasantawar ƴan ƙasa sai NDP ya dauka na soke zaben kananan hukumomi da a can farko aka so a yi shi a ranar 8 ga watan Janairun shekara 2017.
Sunana Asman mai kabu-kabu. In ka tsaya ka bincika shi gwamnati akwai abin da ya gani har ya ci ba ayin wannan.
Ban sai Murtala Abdu Tsauna kenan. Zance na dage zabubbuka ba laihi bane tunda duka wayannan ayyuka ne wayanda ba su yi sai da kuɗi to kuma an bincika trezor na ƙasa babu kuɗi kina hakuri na za ai
nana Mustafa Abdurrahman dage zabubbuka da anka yi mu dai ba mu so a dage zabubbukan nan ba ko tunda ta kama haka matsalar da anka hanga sai anka ga dage sun yayi alheri bisa ga ayi su tunda ayi zabe korahi yayi yawa kaga bai da wani amfani
abinda dai ƴan ƙasar suke jira a halin yanzu su gani shine wani mataki ne gwamnatin za ta dauka game da makomar magajin nan gari na yanzu wadanda wa'adin su ya zo karshe bayan an ƙara musu wa'adi har so biyu na watanni 6. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sarauniya cikin mataye Halima jamarau Allah da take ji san kwala da take ni san kwala Halima Jumrau addu'a nake da babbar masaki Halima Jumrau Allah da take ni san kwala
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun samu kira na farko daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa?
Bashir Tela ne daga Lafiyan Bari-bari a jihar Nasarawa, Najeriya.
To Bashir, ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu.
To a gaskiya dole cewa an ci a kauda jaman tsaro a hanyoyi. Amma wadansu hanyoyin suna nan kwarai da gaske kuma ba abin da suke tambaya illa takardu. Kuma takardu nan shine kuɗi. Yana da kyau kwarai da gaske inspector na jihar na ƴan sanda.
Bashir, an taba tsare ka? An taba tsare ka?
Eh, ko shekarun jiya wajen sun taba tsare ni da ni da abokina za mu ni kawai da suna Obi. Sun tare mu a ba su takardu. To bayan da muka yi da su da kyar suka karba da riyu.
To yanzu
da kake kyau ba yana da kyau tun da an ce a ja da su janye. To yana da kyau a sa ido sosai a gani sun janye. Tabbas sun janye a wuri amma wuri ba su janye ba.
To yanzu kuma mutane sun ji cewa an ce su janye. Mutane ya kamata su san abin da ya kamata su yi idan sun tsaya da su. Mun gode Bashir, yanzu bari mu je Kaduna. Waye daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To Ibrahim, na hankalinka ya karkata game da wannan batu.
Gaskiyar magana yanzu dai ba jami'an tsaro akan hanya musamman su a ƴan sanda. Sai dai mene sukan tsaya gefe idan suka ga ka aikata wani abin da bai dace ba ko kuma dai kawai sun bushe iska kawai sai su zo a guje su cire ma kiɗin mashin ɗinka ko kuma kiɗin motanka.
Wai ka yi me?
Su nuna kawai ai ka yi laifi saboda ka karya doka mu je caji ofis. To kawai idan lokacin ka ga kamar za su ɓata ma lokaci sai su ce to kawai kawo wani abu. kana ba su kene sai su ce ka wuce
to ai Ibrahim kuma kaga kai ma ka bada gudunmuwa in dai ka bada wani abu kuma ka san baka yi laifi ba to mun gode Ibrahim an ce idan kuni ya ji gangan jiki ya tsira bari mu je Kaduna kuma har yanzu muna da cikin Kaduna waye a Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
a barka da waraka
barka ka dai wace magana
a sunana Abdullahi Lala Stella kashar mota kawo a Kaduna a Najeriya
to Abdullahi menene gudunmuwan game da wannan batu
eh to gaskiya abinda ainihin yan sanda suke yi gaskiya ba ta kyautawa saboda zaka ga mutum kaman in aka tsare shi mota haka ya fito da duk takaddun shi sai sun kirkiro mai wani abinda sai ya bada cin hanci limuku wannan abun ba ainihin abin da ya kamata ba hurumin su bane su tambaya amma sai su shiga aikin wa'ansu to kaga bai dace a ce suna yi ba ya kamata su tsaya aikin su kamar yadda yace mai mashin ne ko wasu abubuwa sai kaga suna musu takura da sauransu sai ka dan bada cin hanci kafin su tafe ka kun kuma baka bayar ba zai fata ma lokaci to yana da kyau dai ai wani tsari yan sanda su tsaya aikin su wanne kamata su yi binciken wa'annan takardun motoci ko mashina su tsaya su yi wannan abubuwan to in aka yi haka to za a rage cin hanci da rashawa gaskiya yan sanda za a rage in ba aka ba to gaskiya akwai matsala a Najeriya ko kuma zan ce dukkan kasashen mu na Afirika wato mun dai alasa a gyara fatan za ku tashi lafiya da Abdullahi Lala
to mun gode Abdullahi yanzu bari mu je Kogi waye da Kogi wane ne a Kogi aya ina ganin line na Kogi ya yanke to ai Mallam Abdullahi duk da yake ka aje an ce idan bira da sata da dama na da wari
to nagode
yawa to wane ne
Adamu ne daga Jaji Kaduna Nigeria
to Adamu me ye ra'ayinka
eh to alhamdulillah gaskiya ra'ayina kamar yanda makota na suka fadi wato idan Allah rahama da cikin da Abdullahi Lala suka ce shar mota kawo Kaduna a gaskiya ba shakka ni yan sanda kwarai na goye bayan a kauda su a ko ina mad yin abubuwan da ke faruwa a baya sai ci gaba da faruwa dan ba shakka maimakon a ce wai dan sanda abokin kowa to sai dan sanda ya zama kuma dan sanda abin tsoron kowa
to me yasa
idan ka dan sanda a ko ina ne na
eh me yasa ka ce haka
yawa maimakon idan ka ga dan sanda ko ka ga wanda zai fidda kai cikin wani hali wanda kake tunanin ka shiga sai ka ga ai gare ma baka gamu da dan sandan ba saboda da ka gamu da shi kanka abin da yake nema sai ka ga ya nuna maka kawai yana neman na goro sai ka ya ce ina takaddun ka in ka dauko takaddun mashin din ko mota ka bada sai ya ce maka kai maka waye ba ai ba waɗannan ne takaddun muke niki ba amma ba shakka ko sai sanda wanda suna nan suna jin dokokin kasa ba sa karban irin waɗannan amma mafi yawan su a gaskiya wallahi sun bata mu yan sanda
suna to su kuma masu bawa me zaka ce musu Adamu
a to ai bayarwa ya zama na dole ne mala saboda idan baka bada ba sai a bata maka lokaci ba dan kadan ba shi yasa kaga ko ake bada wannan na dole amma wannan mataki da aka dauka akan yan sanda ina kira ga shi shugaban yan sandan kuma ya tabbatar ko wannan sanda ya banna sunan shi a gaban aljihu da number nan nashi saboda idan haka ya faru da mutum ka dauki number da sunan ka tura headquarter a tabbatar an ladabtar da wannan dan sanda shine zai kawo mu da sauki ira abu
to mun gode mala Adamu yanzu bari mu je plateau waye daga plateau
Assalamu alaikum
sake mutum. Wa alaikum assalam.
Radio America. Kai sai kuna tare daga karamar hukumar Wafi a Jihar Plateau a anguwan Danburan.
Wane ne ke magana?
Amman Amwafi.
To Abdulrahman me ra'ayinka?
Amwafi daga Najeriya. A matakin farko abinda za a dauka game da hukumar yan sanda shine kwata-kwata a daga su akan hanya. Wannan matsalan wato tsakanin su da masu tutin direbobi na hanya da yan goyi ne ake yawan samun matsalan takardu da waina baguwa shi yasa karban na goro da cin hanci da rashawa ya gurbata al'amuran komai wato idan an duba bangaren siyasa ba abin da aka ce yau in an ce dan sanda ne agu to yau sai a gani cewa ga wani wanda ana gani ya kamata mai fada a ji wallahi yau an ce an kawo jami'an tsaro to komai za a rika yin shi a cikin
to Abdulrahman Awasi mun gode bari mu je Ondo wane ne daga jihar Ondo
Malam Abdulbaki ne radan
Abdulbaki ka share duwanka saboda ina ji murya
na
ciki
na kashe tun dazu
to ja mu ji
ina cewa abinda nake so ne in Allah ya yarda dan sanda abinda aka ce su yi su tsaya a kai shi su yi mu kuma talakawa abinda aka ce ni ma tsaya a kai wanda aka ce ni
yawwa kaga idan mai an sana da laihi shi ma mai bayarwa ho yana da laihi don hukuncin su duk guda ne
tsakani da gaskiya kowa yana da laifi amma mafi yawa laifin wallahi daga yan sanda yake
to in ka ki bayarwa fa
na'am
in ka ki bayarwa ka daure ka ki bayarwa
ina jin kuma sai kai awa shida a wurin ba a baka lokaci ka tafi dole wani mutum dole zai bada wannan ana biya wuce dole ne wallahi wani
to yanzu dai mutane sun ji cewa spectator yan sanda ya ce bai kamata a ga yan sanda kan hanya ba in kun ga su ko ya ka
idan aka
ko mutanen gari ko mutanen kasa
idan aka suka
ina jin ka
idan suka tsaye da mutum sai su bada lamba shi zai bada lamba in aka tsaya ka
ayya lamba Abdulbaki ya yanki to mun gode Abdulbaki bari mu je Kebbi waye a Kebbi
kuna magana da Mallam Ango mallam makaranta ya wuri jami'in Kebbi Najeriya
to Mallam Ango menene gudunmuwan ka akan wannan batu
ni da gudunmuwa na akan wannan batu shine fatana guda shine ubangiji Allah ya kawo mana karshen cin hanci da rashin adalci a ƙasar Najeriya
to amin summa amin
sannan kuma dangane da wannan da ake a jami'an tsaro shine ya kamata duk wani abu da ya kamata a yi game da jami'an tsaro na Najeriya gaskiya kamata a ce an bi hanya ya kamata duk a yi saboda gaskiya
muna jin Kamala Ango
yauwa saboda gaskiya akwai matsaloli yanzu misali daga nan ya wuri kake zaka je birnin Kebbi da ga irin wannan abuwa da gaskiya ba su dace ba ya kamata kuma gaskiya gwamnati na Najeriya su fara gari game da wannan
to mun gode Mallam Ango
ina fatan a ce za ta kira Mallam Ango mallam makaranta
yau har yanzu muna nan cikin Kebbi wane ne daga jihar Kebbi har yau anya Kebbi nan na biyu ba ya tsunke ba kuwa ayya to a ci gaba da lalube muna magana ne akan kasancewar yan sanda akan hanya spectator yan sanda dai kun ji a rahoto yanzu ne to ga Kebbi mun samu wane ne daga Kebbi
to assalamu alaikum jama'a
wa alaikum salam
to kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri daga jihar Kebbi
to dan Asabe me gudunmuwan ka
to gaskiya hisabilillahi idan za a yi maganan gaskiya akwai yan sanda masu sai bisa hanya suna son kuɗi
to
wannan magana duk mutumin da ke biya hanya ya san da wanga magana
to ka dai jiya spectator ya ce spectator yan sanda ya ce bai kamata su kasance kan hanya ba
to wallahi yan sanda suna tsayi bisa hanya ko ba gaskiya ba
to me shawaran ka
to shawara guda ne idan spectator yana so ya tabbatar da wanga magana to ya kamata spectator ya shiga mota ko kuma commercial mota na kasuwa idan zai shiga mota na kasuwa zai tabbatar da wanga abu amma budin zai shiga mota na yan sanda ko wata mota ta ma'aikatar hukumar yan sanda ba zai gane gaskiyar magana ba
to mun gode da Asabe da kiran da Asabe ne muka kawo karshen kirayen da zamu iya dauka sai gobe ma idan mun bude kuna dama ku sake bugowa domin bayyana ra'ayoyinku kan wasu batutuwa na daban yanzu kuma ga
wasanni a takaice
Majalisar Dattawan Najeriya ta bayyana fargabar cewa kasar ba za ta iya buga wasannin neman gurbi na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 ba sakamakon rashin kuɗin tsara buga wasanni da hukumar kwallon kafar kasar take fuskanta wannan ya biyo ne bayan wani kuduri mai neman bayani da shugaban kwamitin Majalisar Dattawan a sha'anin wasanni Obinna Ogba ya gabatar a zauren majalisar jiya Laraba Sanatan ya ce har yanzu ma'aikatar wasanni ta tarayya ba ta baiwa hukumar kudade ba kwanaki biyar kacal da suka rage a wasan neman gurbi da Najeriya za ta fafata da kasar Zambia a birnin Dola na kasar ta Zambia din wasan da yake da muhimmancin gaske ga Najeriya ya ce tuni da kwamitin ya gayyaci ministan wasanni Solomon Dalun domin yin bayani akan lamarin to amma ya ki halarta ba tare da bada wani uzuri ba to sai dai duk da wannan badakala da ke addabar sha'anin kullon kafar Najeriya Rahotanni na nuna cewa 'yan Najeriya hudu na iya kasancewa a jerin sunayen 'yan takarar gwarzon ɗan ƙwallon Afirka na shekara ta 2016 ɗan ƙasar Gabon da ke takale da ƙungiyar Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus yanzu haka shi ne ke riƙe da kambin to amma fa sai ya yi da gaskiya kan ƙalubalen 'yan Najeriya da ke fuskantar sa domin ci gaba da riƙe kambin wasu majiyoyi daga hukumar kullun Afrika wato CAF sun bayyana cewa mai yuwa Ahmed Musa da ya koma zakarun Ingila wato Leicester City ya sami shiga cikin ƴan takarar tare da John Mikel Obi na Chelsea da Alex Iwobi na Arsenal da kuma Kelechi Iheanacho da ke taka leda a Manchester City. Nan da makonni biyu ne ake sa ran fitar da sunayen ƴan takarar, kana daga bisani a bayyana zakara a shekara mai zuwa. A fagen wasan tennis kuma masu bincike na nan suna duban zarge-zargen coge a tsarin fafatawa a wani wasan gasar tennis ta Wimbledon ta bana a birnin London. To sai dai hukumar binciken bata fito fili ta bayyana takamaiman wasan da take bincike ba, tuni dai da hukumar ta so mu gudanar da bincike akan wata wasa tsakanin Vitalia Dechenko da Timia Besinski a zagayen farko na gasar tennis ta duniya ta US Open a kasar Amurka. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Haɗin gwiwa abu ne da ke sa a cimma duk wani buri da aka sa a gaba. Al'ummar kasar Burundi suna da babbar damar da za su samu tallafin magunguna daga Amurka. A kwanan nan hukumar nan mai tallafawa wajen raya kasashe ta USAID ta bayyana sarar kammala wani shiri na tsawon shekaru 5-5. Wanda ya mai da hankali kan samar da magungunan cutar zazzabin cizon sauro ta malaria da cutar da ke kai da garkuwar jiki ta HIV/AIDS a Burundi. A lokacin rufe shirin a birnin Bujumbura, wakilin hukumar ta USAID Victoria Gillis ta yaba da irin rawar da masu rawa da tsaki suka taka wajen karfafa ginshikan samar da kiwon lafiya, ta kuma jaddada himmatuwar gwamnatin Amurka wajen marawa kasar ta Burundi baya domin ta samu biyan bukatun al'ummarta a fannin kiwon lafiya. Cikin shirye-shiryen biyu, tsarin da ke sauƙaƙa samar da magunguna da ake kira SIAPS a takaice da kuma tsarin na lura da yadda ake aikiwa da magunguna wanda ake kira SCMS a takaice, gwamnatin Amurka ta haɗa kai da takwararta ta Burundi da hukumomin da ke sa ido a fannin kiwon lafiya da sauran abokanan hulɗa domin samarwa tare da raba muhimman magungunan yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki ta HIV/AIDS da kuma malaria, ciki har da maganin na nau'in ACT wanda ake amfani da shi wajen yakar cutar ta malaria da kayan gwaje-gwaje da yawan su ya kai na $7 million, wato na malaria da cutar ta HIV/AIDS da kuma kayakin da ake amfani da su a dakunan na gwaje-gwajen cututtuka. Tsare-tsaren na SIAPS da na SCMS sun tallafa wajen samun muhimman bayanai dangane da yadda ake amfani da kayayyaki a gundumomi da wuraren kiwon lafiya. Shirin har ila ya tallafa wajen ganin an kaucewa bacin magunguna da kayayyaki da ake samuwa daga hukumar nan mai sarrafa magunguna ta CAMEBU. Gwamnatin Amurka ta hanyar hukumar USAID ta samar da sama da $18 million cikin shekaru 5 domin a samar da kayayyakin kiwon lafiya a Burundi ta shiri ko kuma tsare-tsaren nan na SCMS da SIAPS. Sannan gwamnatin ta Amurka tana samar da sama da $40 million a duk shekara domin tallafawa wajen yaƙi da cutar HIV/AIDS da malaria da samar da abinci mai gina jiki da kuma yadda ake tsara iyali a ƙasar ta Burundi. Amurka na tunkawo da irin haɗin gwiwa da take yi da abokanan hulɗarta na Burundi domin tallafawa wajen samar da kayayyakin kiwon lafiya ga al'ummar Burundi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Gagarumin hadarin teku mai suna Matthew da ke tattare da matsananciyar guguwa na ci gaba da rarrakar tsibirin Bahamas yayin da ya tunkari jihar Florida, inda jama'a da ma'aikatan gaggawa suke ƙara jan ɗamarar isowarsa. Mutane aƙalla 108 sun mutu a ƙasar Haiti kawai lokacin da wannan hadarin teku mai guguwa ya bi ta kan tsibirin Hispaniola, wanda ƙasar Haiti da jamhuriyar Dominica suke kai. Wannan ya kawo adadin waɗanda suka mutu a sanadin wannan hadari da kuma guguwa zuwa 114 a faɗin yankin tekun Caribbean. A yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na Amurka, yau an shafa wuta da watanni ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Libertarian Gary Johnson baya iya tara mutane da yawa a wurin campaign nasa, amma yanzu yana ganin cewa fadar ta White House ta masa nisa.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin na lafiya uwar jiki na Jumai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Alfa Ahmed da ya taimaka mani domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu Dayam ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa kwan lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.